sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Juma'a, wadda ta yi daidai da 22 ga watan Janairu shekara ta 2021, wanda mu kuma yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar Columbia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da kuma sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka a tabakin Joe Biden da alama zai kai sama da 500,000 a watan gobe. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin tsohon shugaban kasa Donald Trump kan sauyin yanayi. Babban jami'in diplomasiyar Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce ana matukar buƙatar ƙarin sojojin wanzar da zaman lafiya don daƙile tashin hankali.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga cikin shirin, za ku ji koken al'ummar yankin arewacin Najeriya akan kamun ludayin gwamnatin Muhammadu Buhari.
Yawai ga ya dubi halin da arewar nan take ciki, yanda ya same ta da inda take yanzu, ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki din nan.
Duka Najeriya dai, inda wasu 'yan kasar ke ganin cewa shugabanni kan yi abu don ganin ido ba don cancan taba.
Har mu, har al'adunmu, har addininmu, to ba mu taɓa samun a yi muna wulaƙanci ko a jinjina mu kamar daga shekara ta 2015 zakuwa yau ba.
Bayan labaran duniya da rahotannin namu, muna kuma tafe da shirin nan namu na daɗan gari, shirin da kan zagaya garuruwa don sanin tarihi da kuma halin da al'ummar wannan garin suke ciki. Amma duka mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka a tabakin shugaba Joe Biden da alama zai kai sama da 500,000 a watan gobe. A wani gargaɗin da ya je Alhamis, yayin da yake bayanin shirin gwamnatin sa na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa. Biden, wanda ke cikin ɗakin Roosevelt na fadar White House, ya gabatar da shirinsa mai shafi 198 a gaban wani gungun manema labarai. Yana tare da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da babban mai bayar shawara akan cutar coronavirus Dr. Anthony Fauci, kafin sanya hannu da ya akan wasu dokoki masu nasaba da yaki da coronavirus ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa. Burin shugaban ƙasar shine yayi wa Amurka miliyan 100 allurar rigakafi cikin kwanaki 100 masu zuwa. Wasu cibiyoyin rigakafin al'umma 100 da gwamnatin tarayya ke tallafawa za su bude a duk fadin ƙasar nan da zuwa wata mai zuwa. Biden ya ce wannan zai kasance ɗaya daga cikin ƙalubalen aiki mafiya girma da ƙasar mu taɓa aiwatarwa. Bayan ya sanya hannu kan umarnin, waɗanda suka hada da buƙatar matafiya daga ko ina a duniya zuwa Amurka su gabatar da shaidar cewa gwajin coronavirus ya tabbatar ba sa ɗauke da cutar. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen rabta hannu akan ɗaya daga cikin jerin umarnin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Wannan ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta takaita iskar gas mai sauyin yanayi. Bayan kwashe shekaru 4, gwamnatin tarayya ba ta damu da batun ba. Umarnin ya sanarji cewa dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don tunkarar matsalar sauyin yanayi. Daga cikin abin da yake faɗa shi ne soke aikin bututun mai na Keystone, aikin da watakila fiye da kowanne ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi a cikin gwamnatoci ukun da suka gabata. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawara a tura batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka, don baiwa Trump lokacin yin nazarin shari'ar. Yan majalisar wakilai waɗanda suka kada ƙuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzurtar zomar da yayi ranar 6 ga watan Janairu sun nuna alamun cewa suna son a yi hanzarin yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa. Yana mai cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar su ci gaba. Amma McConnell ya faɗa wa takwarorin sanatocin Republican a wani kiryaje Alhamis cewa dan gajeren jinkiri zai ba Trump lokacin shiryawa da hada kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace. Senator Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa mai yiwuwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokacin tsakiyar watan Fabrairu, ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisar ya samu asali ne da sauri, kuma hakan bai dace da lokacin da kake buƙatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba.
Kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Yayin da aka shiga shekara ta biyu a wa'adi na ƙarshe na gwamnatin Muhammadu Buhari, wasu 'yan arewacin ƙasar har yanzu suna cewa har yanzu ba su ga hakikanin bayyanar ƙaho da Buhari ya yi alƙawari da dadewa, amma an dade ana gafara sa. Masu sharhi na magana akan alƙawullan gyara da Muhammadu Buhari ya yi tun a wa'adinsa na farko. Amma har yanzu ba a kaddamar da ayyukan zahiri a arewacin kasar ba. Daga birnin tarayya Abuja ga Nasiru Adamu Al-Hikaya dauke da cikakken rahoton.
Yanzu a tuna shugaba Buhari gabanin babban zaben 2019 ya yi alwashin mutane za su ga sauyi bayan nasarar dawo da kasar kan turba da ya ce NPDP sun kawar da ita a tsawon mulkin su na shekaru 16. Akalla dai akwai sauyin kawo ministoci da shugaban yayi da aje wasu kalilan da suka gudanar da aiki a tsawon wa'adin farko, duk da akasarin ministocin sun zarce a tafiyar gwamnatin da bata faye sauye-sauye ba.
Arzikin nan na kasar nan ne, ba wani wanda zai fito ya rika kumburin nashi. Na fara jin labarin wasu 'yan Najeriya sun fara kagara suna cewa gafara sa mu ba mu ga ƙaho ba, to da yarda Allah za a ga shanun nan suna da ƙaho insha Allah.
Da tijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka ya ce duk abin da Arewa bata samu ba a mulkin shugaba Buhari zai yi wuya ta samu a wata gwamnati.
Rigimar da take Arewa ta magana Boko Haram da magana kidnappers, idan janar Buhari ya bar mulki bai kashe wannan abin a Arewa ba, to wallahi bai wa Arewa komai ba. Kuma mun san shi da kishi, kuma Buhari baya yin son zuciya, amma dole ne sai ya tuna cewa Arewan nan ita ce gidansa kuma a cikin Najeriya take. Shawarar da zamu ba jarar ya waiga ya duba halin da Arewan nan take ciki, yanda ya same ta da inda take yanzu, ya mata duba na tsanaki. Idan ya bar Arewa a cikin halin da take ciki din nan, to yayi abin da ba shi muke tsammanta a wurin sa ba.
Shi ma jigon APC Alhaji Bala Bello Tinka ya kuka kan tafiyar hawainiyar aikin babbar hanyar Abuja zuwa Kano.
Har ga Allah lokacin da aka yi sayin wannan kwangila na tabbatar tun kafin zaɓe aka yi sayin wannan kwangila, kuma an ba da kwangilan nan kan shekara uku za a gama aikin nan. Kuma musamman 'yan kwangilan da ake ga su ne na ɗaya a Najeriya wajen gudanar da aiki, kuma duk saurin da ake yi a aiki mun tabbatar in aka ce Julius Baja to su ne na ɗaya. To abun ya ɗaure mana kai, don ka duba yanzu bai wuce watanni ɗin nan ba shi minista yake cewa ba za a gama aikin nan ba sai 2025. Abun da yake nufi shi ne sai bayan Buhari ma ya sauka da shekara biyu sannan gama aikin da aka alkawari za a gama shi a shekara uku. Kuma ni sana'a ta kenan aikin hanya. A kullun dan kwangila ba zai sa hannu akan kwangila ba sai ya tabbatar da lokacin da zai iya gamawa shine aka amince da shi, sannan a fadiga ta inda za a gama. Kuma an yi wannan abu tare da 'yan kwangila, amma yanzu a zo ana gaya mana cewa sai 2025 za a gama wannan aikin hanya. Gaskiya ba mu gamsu ba.
Gabanin zaben 2023 da shugaba Buhari zai kammala wa'adi, ana muhawarar yankin da zai fita gomashin karɓar ragama da tunanin yankin Yarbawa na sa ran samun ragamar. Sai dai wasu 'yan Arewa na cewa a'a, a bar mafiya rinjaye su zaɓi wanda suke so. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden jiya Alhamis cewa tana fatan kasashen biyu za su iya hada kai don tunkara kalubalen da duniya ke fuskanta a yau. Wani kyakkyawan fatan da manazarta ke kaffa-kaffa da shi. Mai magana da yawun China Hu Xin ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka yi niyya. A cikin jawabin da ta yi jiya Alhamis a Beijing ta kara da cewa na yi imanin cewa ba tare da haɗin gwiwar ɓangarori biyu abu ne mafi kyawu ga Amurka da China, dangantaka na iya rinjayar miyagun iri. Ta kuma yi wa shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa na ƙasar, da alama tana sai ta hanya ne don sauƙaƙa dangantakar Amurka da China ta gwamnatin Trump. Ɗan mintoci kaɗan bayan rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, China ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba Donald Trump, ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Mike Pompeo. Babban jami'in diplomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya faɗi jiya Alhamis cewa ana buƙatar ƙarin sojojin wanzar da zaman lafiya don daƙile tashin hankalin da ke da nasaba da zaɓe wanda ya sa kusan mutane 60,000 suka tsere daga ƙasar. Mankwa Ndiaye, shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa za a gwada ƙarfin aikin Majalisar Ɗinkin Duniya a yanzu har ma fiye da haka a lokacin da ya fi kowane lokaci. Dole ne kare fararen hula da tabbatar da isar da taimakon jin ƙai wanda ayyukan CPC suka yi mummunan tasiri. Gamayyar ƙungiyar CPC ta kunshi ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda ke ƙawance da tsohon shugaban ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Francois Bozize. Da farko sun nemi su tarwatsa zaben a watan jiya, bayan sun kasa hakan yanzu suna ƙoƙarin koren shugaba Faustin Archange Touadera, wanda kotun tsarin mulki ta ƙasar ta tabbatar da sake cin zaben da ya yi a ranar Litinin. Daga ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a yi amfani da matakin ba sani ba sabo game da laifukan cin zarafin mata a yankin Tigray da ke fama da rikici a Habasha. A cewar wata sanarwa daga Pramila Patan, wakilin sakatare jan na Majalisar Ɗinkin Duniya kan musgunawar fyaɗe a rikice-rikice, an samu rahotanni masu yawa na fyaɗe a babban birnin ƙasar Mekele, da kuma rahotanni da ke cewa wasu sojoji ne ke tilasta wasu mata don yin jima'i don musayar kayan masarufi. Rahotanni na baya-bayan nan sun ce gwamnatin Habasha bata mayar da martani ba game da zargin fyaɗe a Mekele.
Gaida Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai muna Najeriya, inda wata dadaddiyar al'ada a tsakanin shugabannin Najeriya ke ɗaukar sabon salo a duk lokacin da mutum ya bar aikin gwamnati ko kuma ya bar mukaminsa na siyasa. Idan wata gwamnati ta zo, ba lalle ne ta karrama waɗanda suka yi aiki a gwamnatin da ta shuɗe ba, don kuwa yanzu ana iya cewa ga zahiri wanda masana ke kallon abin a matsayin cin fuska ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Idan har za a ce an yanke layin wutar lantarki na gidan tsohon shugaban jamhuriya ta biyu a Najeriya, Margayi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, aka bar iyalansa cikin duhu akan rashin biyan kuɗin wuta. Wakilin muryar Amurka daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya yi komai da ƙarin bayanin halin da iyalan margayin suke ciki.
Gidan tsohon shugaban ƙasa a jamhuriya ta biyu, Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, ya kasance cikin duhu bayan da kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ya yanke wutar gidan ranar Laraba ta wannan mako. Lokacin da nazarci gidan da misalin karfe 7:30 na murice ranar Alhamis, kwana daya da yanke wutar na tarar da hasken wuta a gidan, kuma mazauna gidan sun tabbatar min da cewa ma'aikatan kamfanin wutar ne suka zo suka mayar da ita. Da yake ba tarar da mai kula da gidan ba, Ahmad Shehu Shagari, na kira sa ta waya kuma ga yadda zantawan mu ta kasance da shi.
Ni dai shekara ta uku da ne take oba a gidan nan, amma wanda nake wallahi ban taba sanin mai biyan wuta ba, don ba a taba kawo min bill ba ni. Ba ka ga ina ana kawo min bill da ina can ciya ga wanda ka biya don haka ni wallahi ban san mai biyan wutar gidan nan ba. Eh jiya na ji labarin an ce an yanke ta. Don shekara guda ka hanyar su ni a gidan nan nika kula da komai. To amma ban taba ganin bill ba. Ya zo gidan nan. Sannan ni shekara biyu din da ni bayan na ban taba ganin wani ya zo da bill ya kawo shi gidan nan ba. In ba mun ga lokacin da sun ka zo sun take mana wai ana biyan wuta miliyan 2. Nake to wallahi ni dai ban da labari. Jau na ku taba kawo mana bill ba.
Haka ma na tuntubi shugaban sashen sadarwa na kamfanin na wutar lantarki na Kaduna Abdul Aziz Abdullahi inda ya tabbatar min da cewa an yanke wutar kuma an mayar da ita.
An samu commitment cewa za a biya kuɗin.
Gwamnatin jiha ce ke biyan kuɗin wutar ko kuma wa ke biyan kuɗin saboda su iyalan gidan sun ce ba su ma san me biyan kuɗin ba.
Gwamnati ce ke biya tsakanin ta tarayya da kuma ta jiha tsakanin su da yake biya da tsohon shugaban ƙasa da ma'aikatan gwamnati ke kula da al'amuran. Su suke biya to an zo kuma aka ɗan tura son shi da aka samu dai abin yin biyan ya tsaya. Fushi sai a yi kai da har aka yanke wutan saboda bashin ya tare da kuma ba wanda ya ce wani abu ana ta bi ba a yi wani abu ba shi yasa aka yanke. Amma yanzu dai mun samu commitment cewa daga familin da kuma gwamnati cewa za a biya. So shi yasa muka maida.
Har wayo na tuntuɓi mai baiwa gwamnan Sokoto shawara akan lamuran yaɗa labarai Muhammad Bello. Ko gwamnatin Sokoto na da masaniya akan abin da ke faruwa?
Ba hurumin gwamnatin jiha bane biyan kuɗin gidan marigayi shugaban ƙasa Alhaji Shehu Shagari. Ba ma so kuma mu ce wani abu a kai saboda kar abin ya zama suka ba za mu ce wani abu a kai ba.
Masu sharhi akan lamuran yau da kullum irin Farfesa Bello Daudan Bada na ganin wannan a zaman irin wulakanci da mutanen arewa ke fuskanta daga gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarun nan.
Shi mutumin arewa wanda a babba har mu har al'adunmu har addininmu to ba mu taɓa samun a yi muna wulakanci ko a jinjina mu kamar daga shekara ta 2015 zakuwa yau ba. Ko wallau kaji an ce maka wasu kabilu namu da wasu wurare an koro su ko kuma abubuwa irin haka da kaga sun faru irin wannan lokaci da shugabanci ya shigo ga hannunmu kaji guda. To in ka lura su ƴan arewa su ka shugabanci amma su ka wahala. Ba mu taɓa samun lokacin da anka ce masatan mutane ana garkuwa da su kuma security sun kasa yin komi a arewacin arewa ba mu taɓa samu kamar irin wannan lokaci ba in ka lura. To kuma in ka lura kusan wannan bangare na Najeriya ya fi kowane talauci. To sannan mutanenmu da yawa manyan mu sun rasa darajarsu. Ni ina ganin wannan ma na ɗaya daga ciki ko da sakaci ne har da ganganci a harzuka mutane.
Yanzu dai da yake an mayar da wutar lantarkin ta gidan tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari. Bisa ga alƙawalin za a biya bashin da ake biya a danjira a gani shine yadda lamarin zai kaya a nan gaba za a ci gaba da biyan kuɗin wutar ko za a bai wa iyalansa ɗawainiyar biyan kuɗin wutar ne. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 19.41 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da ɗan gari.
Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da shi.
Assalamu alaikum masu sauraron shirin da ɗan gari barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na haɗin gwiwar tashar TFM Jones da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau ga mu cikin garin Yalwa da aka fi sani da Yalwa Mr. Bo mai nisan kilomita 7-8 daga cikin garin Jos babban birnin jihar Plateau ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi.
Sunana Abdulhaji Sarkin Yalwa na hudu.
Sarki ko zuwa yanzu wannan gari na Yalwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice?
To a tabbace wannan gari na Yalwa zai kai sama da shekara 300 da kafuwa.
To ko zuwa ya suka kafa wannan gari?
To wannan gari wanda suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Mustahom. To daga baya shine aka samu wanda yake da suna Mustabo. Shi Mustabo shine ya inganta garin, kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi, kuma a wannan lokaci ya gina masallaci, ya gina coci, kuma ya nada liman, kuma ya nada fasso. Wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranan Asabar. To ana nan shine ya nada hilimomi, bacin da ya nada hilimomi ka kasa garin suke lura da gebe da gebe, sai kuma akwai wanda ya nada shi shine captain, bi ma'ana captain shine yake gaba da su. To ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasarsa, shine sai ya samu ya ce ba zai bar al'umma kara zuba ba, shine sai ya nada sarki, wanda yake sarkin da nada shine kakana a wancan lokaci, wanda yake da suna Haladu. To ana nan bayan da suwan shi Haladu, sai maifina shine Alhaji Umaru shine ya karbi wannan sarauta. Ana nan shi kanshi Alhaji Umaru bayan da suwan sa, sai shi wana mai suna Haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai Kalik, to shine ya karbi wannan sarauta. To ana nan shi ma da karbi rawarsa, sai kuma ni shine ya karbi wannan sarauta a wannan gari na Yalwa.
Ko wadanne irin kabilu ne ake samu a wannan gari na Yalwa?
A yanzu a wannan gari na Yalwa kabilun da muke tare da su ba su ce kabilu kamar guda uku ba. Na farko mu kabilun Hausawa da kuma Fulani sai kuma Anakuta.
To a ko menene ya bambanta garin Yalwa da sauran garuruwa?
To mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa, mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu. Saboda yau zaka ga ga masu noma, ga masu kiwo, ga masu kuma aikin kuza, har yanzu kuma da kuma yawancin mu bakan fitar mu da aikin gareji zuwa makotan mu zuwa Nefa, wanda yake a yanzu ina ga ko suke lifto ka kawo na mota da kayakin ta fat-fat a nan. Mutanen iya mutanen ya lafa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya.
Wani irin abu ne wannan gari na Yalwa ya shahara da shi? Wato abin nufi menene kuka fa alfahari da shi a wannan gari na Yalwa?
To yanzu abubuwan da muka fa alfahari da shi a wannan gari, kamar ni na faɗa maka daga baya, bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo, shine muka fa alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu.
Ko garin Yalwa yana da wani kirari da ake mai?
To kirarin shi shine da aka ce wannan Yalwa, ma'anan Yalwa Yalwala, wannan Yalwala kuma wadata, wanda yake tun a wancan lokaci wannan na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan Yalwa, kuma wannan Yalwan ya zama na albarka, kuma babu mutumin da zai zauna a garin Yalwa a cewa ya canja gari, babu kuma wani guri tafi zai dawo saboda albarkar garin.
To Allah ya taimaki sarki, a zamanin da da ne yanzu akan sami masu fasaha kuma waka su wake gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi, ko wannan gari na Yalwa yana da wani abu makamancin haka?
Alhamdulillahi wannan gari akwai waɗanda sun wake mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa.
Daga ƙarshe Allah ya taimaki sarki, ko wasu irin ƙalubale ne wannan gari na Yalwa yake fuskanta, kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi?
Alhamdulillahi damuwa da yake damu musamman maganan hanya, wanda yake akwai babbar hanya kuma take nan guda ɗaya wanda ta da hanyar Bauchi zuwa hanyar Zaria. To muna kira da gwamnati da babban murya akan a taimaka a mana wannan hanya da kuma wannan gada. Na biyu kuma musamman maganan makarantu, wanda yake muna da primary, akwai sino, akwai jino na secondary a wannan guri. To amma akan maganan malamai, wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun dauke malamai wanda mu ne muke biyan su kudin PTA due time, kowane yaro akwai kudin da yake biya, in yaran ka nawa ne ma zaka bada wannan kudi. Kuma yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka, mun je mun kuka, ba zo an sake duba mu ba. Makarantu ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma za mu yi fulo a wasu ajujuwa, saboda da 'ya'yanmu za su yi su zauna a cikin rairayi, babu fulasta, babu kujeru.
Domin amsa wannan koke, shirin da ɗan gari ya yi tattaki har zuwa ofishin kwamishinan watsa labarai da sadarwa na jihar Plateau Honorable Dan Manjang, domin jin wasu irin matakai gwamnati take ɗauka domin kai ma al'ummar wannan gari na Yalwa ɗauki a bisa waɗannan matsaloli da sarkin garin ya bayyana.
Mai girma kwamishinan sadarwa da watsa labarai na jihar Plateau, akwai batu na hanya da take
ce garin Yalwa da kenan karamar hukumar Jos ta Arewa wadda Jos din ita ce babban birnin jiha. Ga mutanen wannan gari sun koka cewa wannan hanya babbar hanya ce wacce ta hada hanyar Bauchi da hanyar Zaria. Ko menene kuke yi a matsayin ku na gwamnati domin ganin cewa an gyara wannan hanya domin saukaka wa jama'a gudanar da sufuri?
Takaice dai abin da zan iya cewa shine ba ni da masaniya akan abin da aka yi game da wannan hanya takamamme da zan iya cewa ga abin da za a yi a wannan hanya, amma babban shawara da nake son bayar wa al'ummar wannan gari shine idan suna da matsala irin wannan, idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya, idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya, idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya mataki na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta Jos ta Arewa a yadda za a yi kenan. Gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne, kuma wannan gwamnati ta mutu mai girma Simon Bakolalo idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambace sunayensu ba. Batun hanya da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado, muna kokari mai wannan hanya bance ta zama wanda za ta gagare gwamnati ba, amma shugabannin al'umma su rubuto wasika su kai ma'aikata kamar yadda na fada, sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai su ga yi musu wannan hanya.
Mai girma kwamishina, wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki akwai wuta ba wai babu ba a garin, amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki su suka yi karo-karo suka hada suka samar da wutar lantarki, sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri, sannan akwai wasu bukatu na rayuwa wanda kaman sun ce amma yi wati da garin kuma tsohon gari ne, me zaka ce akan haka?
Kamin ce komai kuma mai yiwuwa zaka ga idan mutane manoma ne suna fitar da kaya zuwa kasuwa ana karban haraji a wajen su, saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su, ba za mu ce an yi wasi da su ba, ba yi wasi da su ba, kamar yadda na fada a yi kokari a yi tunewa gwamnati, gwamnati ba za ta yi komai da komai ta rubuwa al'umma ba, idan mun ce haka ta bunga wa kanmu gaskiya ba, akwai kungiyoyi waɗanda suna na zaman kansu wanda suke taimakon al'umma, mai yiwuwa gwamnati ta yi musu ko kuma ba ta iya yi ba, mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu ko ta yi roko da wasu kungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga yi musu.
To dika iyakacin shirin na dan gari kenan a wannan lokaci, inda muka tattauna da sarkin garin Yalwa da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau Malam Abdullahi Umar da kuma kwamishinan watsa labarai na jihar Plateau Honorable Dan Manjang. A madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwanku, musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga-zirga, da kuma tashar Unity FM Jos tare da haɗin gwiwar tashar wayar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da ɗan gari.
Haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka a tabakin shugaba Joe Biden da alama zai kai sama da 500,000 a watan gobe. A wani gargaɗin da ya je Alhamis yayin da yake bayanin shirin gwamnatin sa na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi, ta wajen rafta hannu akan ɗaya daga cikin jerin umarnin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawara a tura batun shari'a tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump lokaci ya yi nazarin shari'ar. Ƙasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden jiya Alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su iya haɗa kai don tunkara ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yau, wani kyakkyawan fatan da manazarta ke kafa-kafa da shi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa ɗan anjima kaɗan cikin shirinmu na hantsi, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin Cuba Hero Diodune, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.